Sashen Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalamusi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 19 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanun labarai.
To Ibrahim, shugaba Donald Trump da abokin adawa na Democrat Joe Biden sun yakin neman zaɓe ranar Lahadi a wasu jihohi da ke da muhimmanci wajen cin zaɓe a ƙoƙarinsu na samun nasara a zaɓen ranar 3 ga watan Nuwamba da ya rage sauran makonni biyu. Sannan kuma shirye samar da bayanan coronavirus ta jam'iyyar Zimbabwe a safiyar jiya Lahadi. Ta ba da rahoton cewa an samu kusan aƙalla mutane miliyan 31.7 da suka kamu da COVID-19 a faɗin duniya, kuma mutane miliyan 1.1 suka mutu daga cutar. Haka kuma ana ci gaba da kidayar ƙuri'u a Guinea domin tantance wanda zai zama sabon shugaban ƙasar da ke yammacin Afirka.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji halin da ake ciki a yankin Ingilishi na ƙasar Kamaru mai neman ballewa.
Waɗanda ake yakin da su, ashe gwamnati ta nuna cewa kamar ta kira su lalle su. To kaga ba zai yiwu ba kai an sa maka takarda cewa ana neman ka da aka maka a muka hukunci kiza kuma a gayyace ka.
To ko me yasa ake ci gaba da zanga-zanga a Najeriya duk ko da canza rundunar sa sa yan sanda?
Mu ne muke statu a gwamnati, su ne suke cin amanar mu.
A Nijar kuma taro aka yi na masu ruwa da tsaki a harkar zaben kasar.
Za mu bakin namu kokari adalci ya tabbata zabi mai kyau tsakani da Allah.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam. Amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaba Donald Trump da abokin adawarsa na Democrat Joe Biden sun yi yakin neman zaɓe ranar Lahadi a wasu jihohi da ke da muhimmanci wajen cin zaɓe a ƙoƙarinsu na samun nasara a zaɓen ranar 3 ga watan Nuwamba da ya rage sauran makonni biyu. Trump ya fara da Nevada, inda ya kai ziyara a wata majami'a kafin wani taron bada gudumawa da kuma gangamin yakin neman zaɓe da aka yi da yamma a birnin Carson da ke jihar Nevada. A baya ana ganin ta da muhimmanci a fafatawar neman nasarar zaɓe, amma jihar Nevada ba ta ba jam'iyyar Republican goyon baya sosai tun daga shekarar 2004. Gangamin yakin neman zaɓe da aka yi ya tara dubban magoya bayan Trump waɗanda suka zauna kusa da kusa, suna bayyana jin daɗinsu, suna kuma caccakar Biden da manema labarai. Mafi yawan waɗanda suka je taron ba su sanya takunkumin rufe hanci da baki ba don kariya daga cutar ta corona, duk da cewa ana samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar a jihar. Yayin da alƙalamu da aka fitar na waɗanda suka kamu da corona a ranar Asabar suka zarta 1,000. Shugaban ya yi gargaɗi cewa samun nasarar Biden za ta haifar da ƙarin matakan ƙulle, kuma ya caccaki Biden kan cewa zai dinga sauraron masana kimiyya. Biden, wanda shi ɗan Katolika ne, ya halarci wani taron ibada a jihar Delaware kafin ya yi yakin neman zaɓe a jihar North Carolina, inda ɗan Democrat bai sake cin zaɓen shugaban ƙasa ba tun daga Barack Obama a shekarar 2008. Cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jam'iyyar John Hopkins a safiyar jiya Lahadi ta ba da rahoton cewa an samu kusan aƙalla mutane miliyan 39.7 da suka kamu da COVID-19 a faɗin duniya, kuma mutane miliyan 1.1 suka mutu daga cutar. Har yanzu dai Amurka ce kan gaba a adadin masu COVID-19 a ƙasashen duniya, inda take da mutum miliyan 8.1 da suka kamu da cutar. Kasar India ta ce a ranar Lahadi an samu sama da mutum 61,000 da suka kamu da COVID-19 a cikin sa'o'i 24. India na da kusan mutane miliyan 7.5 da suka kamu da COVID-19 da kuma mace-mace fiye da miliyan 114,000, a cewar ƙididdigar John Hopkins. A Italiya, inda aka samu sabon adadi mafi yawa na masu kamuwa da cutar a rana a jiya Lahadi na mutum 11,705. Prime Minister Joseph Conte ya baiwa shugabannin ƙananan hukumomi damar rufe dandalin taron jama'a da sauran wurare da mutane ke taruwa bayan karfe 9 na dare.
Anjima kadan Hadizu za ta saki shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu kasar Kamaru. Inda kura ke ci gaba da tashi a yankin Ingilishi mai neman ballewa Awal Garba gare ka.
Wannan kasar Jamhuriyar Kamaru ta yi damara na kakkabe masu dauke da bindiga a bangaren yan aware musamman a lungu da sako na wannan jihohin guda biyu wanda suke fafutukan girgiro kasa ta kashin kansu wanda ake kira Amazonia. Yau shekaru hudu kenan da gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru take ta kokarin maido da zaman lafiya a wannan bangaren amma abin ya faskara. Bangaren da yanzu haka tattalin arzikin su ya jirkushe matsalar karatu da Dubai da noma da kiwo duka sun shiga wani hali. Na tambayi Alhaji Ali Danash wani mai fada'a jini a kasar Jamhuriyar Kamaru kan yadda za a yi a shawo kan wannan matsala na mayar da zaman lafiya a jihohin yan awarin guda biyu.
Wani kame-kame da kashe-kashe da ake nan bai taɓa ci yaki ba.
To a ganin ka me ya kamata a ce yanzu an yi ba tare da cewa an samu da karfin to ba.
Ito wato wanda shi da mun je bi kafan majalisar dinkin duniya da ta tambayi cewa wato yanzu a fara barin shi babban su daga cikin su wato Ali Tafi wanda yake tsere yanzu aka ce a fara barin shi shi da mukarraban shi su fito tukuna daga nan a nemi a sasanta da shi.
To ya kike ganin zaman da kasar Kamaru ta yi da sauran mukarraban gwamnati da kuma yan bangaren yan aware.
Eto
wannan bai tasiri ba.
Wannan mun dade muna ga mun cewa bai tasiri ba kwarai da gaske domin ne ta bai tasiri kwarai da aka kira aka gayyata su ku zo wannan zaman ba da su bane ake yaki a wannan. Eh wanda ake yakin da su ashe gwamnati ta nuna cewa kaman ta kira su to kaga ba zai yiwu ba kai an sa maka takarda cewa ana neman ka da a kama ka an maka hukunci kisa kuma a gayyace ka shi
malam Shamsu dan asalin garin Baminda ne shi kan yace aikin da jama'an tsaron suke yi sai Hamdala.
Na'am a gaskiya dai alhamdulillah muna wato ainihin jinjina wa gwamnati da sojoji a yanda suka fara dauki daidai akan wayannan yan tawaye na Amazonia. Kwana biyu mun samu sawaba mun samu sauki babu karan bindigogi domin an tsayar da wato ainihin masu aikin a caba abin ya kawo sanyi ga hare-haren da yan Amazonia suke kawowa. Wato ainihin shi City Council Mayor ya yi kokari da shi da gwamna suka hada hannu na ganin cewa kada a samu babu kuma wani irin babu ne da zai wuce wannan waje din. To an samu yanzu suna kokari dama sun ce operation za su yi wato cleaning Baminda. To yanzu a yanda ake nan ciki ana ta dauki daidai wayannan ya gashe dai mu ji an kashe wannan general anan an kashe wannan general anan an kashe wannan general anan. To alhamdulillah an samu nasara ta wannan fannin to amma ta wani gefe daya kuma an samu cikas domin ana ganin cewa yanda aka tsere da wannan aikin babu kuma an kakkama yan acaba da an kakkama wa yan acaba acaban su hakan kuma ya saka cewa yaran in kuma wasu sun koma daji.
Na ne gujin tabakin komanda mai kula da dakarin tsaro a garin Baminda amma na buga wayarsa ba ta shiga. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Adai da Awal ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hadiza da cigaban labaran duniya.
Shugaban gwamnatin rikon kwariya na Sudan ya yi alkawarin ba da haɗin kai ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira ICC a takaice da a shari'ar da ake kan tsohon shugaban ƙasa Umar al-Bashir wanda aka haɓara da gwamnatinsa. Prime Minister Abdullah Hamdok ya gana jiya Lahadi da wata tawaga daga kotun ta ICC a ƙarƙashin jagoranci mai gabatar da ƙara Fatu Bensouda. Kotun ta ICC ta bayar da takardar izinin kama Bashir bisa zarge-zargen kisan kare dangi da laifukan cin zarafin bil'adama masu alaka da rikicin da aka yi a yankin yammacin Darfur a shekarar 2003. Al-Bashir ya ɗauki mataki kan wasu 'yan tawaye a Darfur da ke adawa da gwamnatinsa ta hanyar tura mayakan Janjaweed waɗanda ake zargi da kisan mutane kusan 300,000 da kuma yin sanadiyar gudun hijirar kusan mutane miliyan 2.5. Sojojin sun haɓar da gwamnatin Al-Bashir a watan Afrilu shekarar 2019 biyo bayan zanga-zanga sosai da aka shayi a Khartoum babban birnin ƙasar da sauran wurare wanda aka fara a watan Disamban shekarar 2018. A yanzu haka Albashir na zaman gidan yari tsawon shekaru biyu a Sudan bisa zargin rashawa kuma a halin yanzu ana yin shari'ar sa akan juyin mulkin da aka yi a shekarar 1989 wanda yayi sanadiyar kai shi kan mulki. Ga dukkan alamu dan takara Luis Arce na jam'iyyar gurguzu a Bolivia ya lashe zaben shugaban kasa a zagayen farko na zabe. Tasha talabijin din Bolivia ta Unitel ta fitar da sakamakon farko daga Seth Mori a tsakar daren Lahadi wanda ya nuna Arce ya samu kuri'u kashi 52.4 cikin 100. Muna matukar godiya dan goyen bayan da mutanen Bolivia suka bani, abinda Arce ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter ranar Litinin. Mun farfado daga demokradiyya kuma zamu maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a zamantakewar al'umma, in ji shi. Shugaban rikon kwariya Janine Anes wanda bai tsaya takara ba ya ce Arce da mataimakinsa David Chukwuansa murna yiwuwar nasarar lashe zabe.
Agai da Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan zamu nufi Najeriya, inda zanga-zangar da aka fara yi kan gallazawar da 'yan sandan sa ke yi ta rikide ta zama takuncin rayuwa akalla a wasu jihohin. Zainab Babaji gare ki.
Zanga-zangar kawo ƙarshen hukumar 'yan sanda ta musamman da ke yaƙi da 'yan fashi a Najeriya, wato SAS, a yanzu haka ya rikide ya koma na neman kawo garan bawul a harkokin gudanar da mulki a Najeriya. Wani matashi mai suna Thompson Danan da ke cikin masu gudanar da zanga-zangar a nan garin Jos ya ce banda batun kawo ƙarshen SAS suna kuma buƙata gwamnati ta duba matsalolin da ƙasar ke ciki ne don yin gyara.
Mu ne muke statuwa wurin gwamnati, su ne suke cin amanarmu. To haka duk da wannan abin da muke yin nan, governance nan ne a kasanmu wanda ba so mutane su ji daɗin rayuwarsu. Muna so mu zama musu masu bauta har mu mutu, yaranmu mu zama masu bautan yaransu. To ba mu so, muna so a fara sasanta abubuwan ne a gyara shi.
Malaman addinai na da gagarumin muhimmanci wajen jan akalar mabiya kan turba da ta dace. Daraktan ilimi na kungiyar Jibris a nan jihar Plateau, Alhaji Abubakar Imam Gana, yace fitowar matasa suna zanga-zanga akan titi ba shi da wani fa'ida.
Ni ina ganin ba daidai bane a tashi a fito wannan zanga-zanga a tare hanya a tsinka ma mutane zuciya. Mafita shine wato in abu ya faru a ƙasa, in abu gwamnati tana yin abin da bai dace ba, sai ku samu wani wanda yake rubutu wanda zai bama gwamnati sako da wuri. Yin zanga-zanga yana komar da ƙasa baya. Yaushe muka fita akan rikicin corona virus, mun fita tattalin arzikinmu yayi ƙasa, yanzu kuma ya fara farfadowa.
Shi ko rabaran Solomon Guruza na majami'ar Ekwa ta cibiyar koyon tauhidi da ke nan Jos yace matasa sun fara gane 'yancin su kenan.
Abu daya SAS ya sa jama'a suka fita titi, to kin ga da mutane suka gane cewa ashe zamu iya mu yi haka har mu sa gwamnati ta canza salon abin da ta sa a gaba. To lalle wasu abubuwan da suka matsa mana, alal misali maganan makarantu, yara suna gida ana strike, ko da an ce an dawo makaranta malamai suna yaji, akwai maganan lafiya asibitoci da sauransu, akwai wasu abubuwa da yawa. In kika lura yanzu mutane sun fara maida hankali akan waɗannan abubuwan, har ma sun fara korafin cewa albasain da ake biyan waɗanda suke National Assembly yayi yawa da sauran abubuwa makamanta. So yanzu abin da ke faruwa shine mutane sun fara gane haƙinsu. Wannan shine daya a cikin lokacin da yawa wanda za a ce mutanen Najeriya sun dauki bambancin addini, bambancin kabilanci da bangaranci sun aje a gefe.
Wani mai fashin baki kan lamura a jihar Nasarawa Comrade Buhari na Ta'ala cewa yayi
abin da suke yana da kyau, kuma zan iya ce kuma ba shi da kyau. Ga ɗan siyasa mu suna da tausayin talaka, suka bamu duk abubuwan da za su bamu da bamu kai wannan wajen. Ai rashin amfanin zanga-zangan shine tunan mutanen mu yi matasan Najeriya kun yi kuka irin wannan har aka yadda aka ba ku kunni. Ya kamata ku janye wallahi reform ba rana ɗaya ake ba, ya kamata su ma su ba gwamnati lokaci.
A halin da ake ciki dai, gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya kafa kwamitin bincike kan korafe-korafen cin zarafi da hukumar 'yan sanda suka yi da zummar samarwa waɗanda aka cuta haƙƙinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab, yanzu kuma mu ƙetara jamhuriyar Nijar, inda a ci gaba da shirye-shiryen gudanar da zaben ƙasar mai karatuwa aka yi wani babban taro na masu ruwa da tsaki. Sanabarma gareta.
tunatarwa da jan hankulan shugabannin rassan hukumar zabe na sassan kasa akan maganar mutunta dokokin zabe a yayin zabubukan da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020 shine makasudin wannan taro na tsawon kwanaki biyu kamar yadda mataimakin shugaban hukumar zabe Dr. Aladua Amada ke karin bayani
abu na fari su sanke wannan yauni da Allah subhanahu wataala ya dora musu da kasa ta dora musu da mu muka dora musu yauni ne babban yauni tunda sakamakon zabe ko yayi kyau ko kai yayi kyau yana dabo yana fitowa daga gare su za mu kwatanta musu su yi takatsantsan busa aiki da doka tunda duk abin da muke da doka ne muke yin shi dan ku su yi takatsantsan da doka dan mu ba su shawara da ya kamata mu musu jan kunnan da ya kamata kuma mu ba su horon da ya kamata kuma da kayan aikin da ya kamata mu ba su
jami'ai sama da 300 dake da alhakin tafiyar da sha'anin zabe ne ke halartar wannan taro Shugabar hukumar zabe ta jihar Doso Metro Aisha Garba na cewa za su kiyaye dukkan bayanan da suka ji daga shugaban hukumar na kasa.
Ni tun da min kat nake haraka election na ita 2006. In aka aza mutum nauri ya kamata ya adalci. Adalci shine ne kai hankuri da mutane. Kai hankuri da mutane kuma abin da doka ta ce ayi shi bisa kan doka. Abi gaskiya abin hanyar da doka ta faɗi. Kuma dukkan wannan muna fatan insha Allah nan da aka aza muna mun sarke shi da milahiya
a nasa bangare shugaban reshen seni na gundumar United States yankin Tilaberi Abdul Aziz Muhammadu ya yi kiran talakawa su ajiye hankalin su game da wannan zabe yayin da ya buƙaci hukumar zabe ta tanadi wadatattun kayan aikin da ya kamata a isar da su akan lokaci
komai ya kasance abinda za a aiki da shi a kawo a aji cikin lokaci hukumar zabe abinda muke fata gare ta ta sa muaye lokacin da duk an kace gashi an kebe za a abin kayan aiki muku zamu bakin namu kokari adalci ya tabbata zabe mai kyau tsakani da Allah zamu ta yadda wa'annan abubuwa
a yanzu haka an shawo gangarar ayyukan buga katocin zabe saboda haka wannan taro a wani bangaren sa zai tantauna akan tsare-tsaren ayyukan soma rabon wadannan katoci
daga nan zuwa karshen wata wannan buga katon zai kare kawai abin da ya saura kawai mu rarraba su kuma wannan hukumomin na gundumomi da na jiha su ne doka ta dora mu alhakin rarraba wannan katon zabe da mun yi da wannan horo da zan mu ba su insha Allah tun daga laraba za su koma can kowa inda aka kai shi zai yi tsara kawai mu kata zan mu aika musu su fara raba ta
tsarin jadawalin hukumar zabe ya yi nuni da cewa a ranar 13 ga watan Disamba da ke tafe ne za a gudanar da zaben kananan hukumomi yayin da za a gudanar da zaben yan majalisar dokoki da zagayen farko na zaben shugaban kasa a ranar 27 ga watan Disamba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Barma kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba allura mai ilimi shike morewa kwalkwaliyar daraja shi
hau jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka allahumma amin a cikin shirin namu na wannan makon zamu duba waishin ina ake kai kudade da dalibai ke biya a makarantun kwalejojin horas da malamai a kasar baki daya inda shugaban hukumar da ke da alhakin kula da makarantun kwalejojin horas da malamai farfesa Baffa Aliyu yake muna karin haske akan hakan
wannan dade da yara suke biya idan sun zo za su fara karatu da ake ce masa registration ba wani kudi ne mai yawa ba kudin mukan ce da shi kudi ne wanda aka rike wa daliban don aiwatar da muhimman abubuwa musu all in trust misali wanda aka dauka domin su share musu bayan daki a kullum wanda aka dauka domin share harafin makaranta wanda duka yanzu ba gwamnati ne ke biya ba aka kira shi outsourcing gwamnati ba ta biyan ne gaji balle laboratory saboda haka wannan kudi na registration shi ake amfani da shi wajen aiwatar da
aikace-aikacen da ya kamata a zayyana kafin karatun nan ya kankama. Idan ka haɗa wannan kuɗi da kuma ɗan kuɗin da ake bayarwa na gudanarwa, na gudanar da makaranta da ake ce masa running course, to shi ne za ka ga makarantar ana ɗan tafiya ne, amma ba wai an samu dukkan abin da ake so ba. Tunda hatta su kuɗin jarabawa, su wasu abubuwan da yake yakan taso da sauransu duka dai a cikin wannan kuɗi, makaranta ba ta isa ta taɓa kuɗin registration ba, sai mata nemi ƙari a wani wuri ta hana a kai.
Idan muka duba wannan magana da kai, za a duba kuma a ga cewar akwai magana da ta shafi ƙarancin malamai da ƙarancin masu gudanarwa, musamman a waɗannan kwalejojin horas da malamai da ake da su a gabaki ɗayan Najeriya. Akwai wani tsari da kuke da shi don ganin an ƙara yawaitar malamai da ma'aikata a waɗannan kwalejojin horas da malamai?
Ni a kwalejin ilimi ko kwalejojin ilimi akwai wajen 27 na gwamnatin tarayya, akwai wajen 53 da gwamnatin jihohi, ka sama 71 ko ma 80 wanda gwamnatin tarayya ne ta take ɗaukan nauyin ilmantar da malamai su, yi musu gine-gine da kuma sa kayan aiki da ɗalibai za a koyarwa ɗaliban a ciki. Duk wannan ita hukumar ita take yi. To haka kuma in ka je polytechnic ita take yi, in ka je jami'a ita take yi. Saboda haka wannan tsarin da gwamnatin tarayya ta fito da shi, wanda a fidda kuɗi tun daga can revenue, wanda abinda ake samu na gwamnatin tarayya daga ina ne ba akwai wani percentage wanda ake fitarwa sai a bayar sai a raba. To wannan ina ganin ba ƙaramin gudunmawa ba ne.
To ina batu da ya shafi ɗaukar ma'aikata kuma, to ku kuma bai zamana haƙƙi gare ku ba yanzu ku kuma ku ɗauki su sabbin ma'aikata domin a samu a wadatar da waɗannan kwalejoji da malamai da suka san aiki?
Koyaushe ana ɗauka.
To amma ana kokawa da ƙarancin su?
Za a koka, amma koyaushe ana ɗauka.
To akwai wani mawaki da yake cewa yawan jama'a shi ne kasuwa, ba yawan shaguna ba. Za ka ga cewar yanzu a duk safiya ana ƙara ƙirƙiro kwalejojin horas da malamai. To yanzu wannan matsaloli da ka zayyano akwai su, kuma yanzu a sake bude wasu sababbin kwalejojin horas da malamai, kana ganin wannan ba ƙara samun koma baya ba ne ga fannin ilimi a ƙasar?
Ba wani koma baya. Ko dai ka bude, ka ƙara budewa a ci gaba da karatu, ko kuma ka samu yaran da ba za su je makaranta ba, saboda ka buɗe wani yare.
To buɗewa babu nagartattun kayan koyarwa, babu nagartattun malamai?
Ai wannan magana ne ni nake faɗa maka. Na yi koyarwa a kolejin ilimi da kimiyya, na yi koyarwa a kolejin horar da malamai, na kuma yi koyarwa a university. Kayan karatun da ake da su yanzu a makarantun gaba da secondary school da ba mu da su. Irin gine-ginen da ake da su yanzu da ba mu da su. Saboda haka wannan kuma duk wani magana ne wanda abinda mutum yake so ya faɗa zai iya faɗi game da wannan. Ina tabbatar maka da cewa a yankin division din da na taso, lokacin da na zo shiga boarding senior primary school, za ka yi elementary daga aji da ya zuwa a ƙauyen in ƙauyen yana da makaranta, amma ka yi senior na shekara uku aji 5-7 sai ka zo division din headquarter, kuma makaranta ɗaya ne.
To idan ka yi wannan maganar za a ga cewar ai a wannan gaba kana so ka bada tabbaci ga 'yan Najeriya cewar su zara ido su gani waɗannan sababbin kwalejojin horas da malamai da aka kirkiro da ma waɗanda ake da su nan ba da jimawa, kana so ka ce kenan za a ga canji fiye da abin da aka sani 'yan watannin baya?
To bari in faɗa maka, yawancin makarantun kwalejojinmu na yanzu ma masu bada NCE suna damu akan suna son su daina bada NCE su bada degree gaba daya. Ai wancan lokacin da nake faɗa maka grade 3 shi ne headmaster, aka dawo aka ce grade 2, aka dawo aka ce sai mai NCE. To yanzu ana maganan ne ilimin da ya kamata ka samu kafin ka yi koyarwa, ana son a samu ya tashi daga NCE ya koma degree.
To yanzu daga nan zuwa shi kuke sa ran ganin an cimma wannan burin?
Inda makarantun yanzu inda sun su ne kamar da suke damu ko a gobe a fara.
Ku a hukumance da kuke ainihin duba ayyukan waɗannan makarantu, wani shiri kuke da shi ganin haka?
Idan malamai na primary school in yawanci su ɗan digiri ne za mu dire gaba, amma yanzu yawancinsu ƴan NCE ne, kuma akwai wurin da garuruwa ko ƙauyuka ko wasu states ɗin da NCE ɗin tukuna ma ban ishe su ba, amma dai yanzu duk
kwalejin da kaje in na mai bada NCE ne za ka ga suna yin digiri kuma a karkashin wani university.
Masauraro baki daya ya kacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da karashin wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa Baffa Aliyu da masauraro abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai wadda ta daidaita mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Nini naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja.
Yanzu kun bari mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Assalamu alaikum. Ka kadan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email. Sakon mu na farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir yace assalamu alaikum biyoyi Hausa. To muna kira ga hukumar zaben kasar Gini Conakry da tayi adalci wajen fitar da sakamakon abinda al'umma suka zaba a zaben shugaban kasa da aka gudanar dan ci gaban kasar da kuma kaucewa rikicin bayan zabe. Sako na gaba na hadin guba ne da ya fito daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Balane Yashi Lakwaja jihar Kogin Najeriya. Suka ce assalamu alaikum biyoyi Hausa. Kamata ya ce masu zanga-zangar kawo karshen sa su yi zanga-zangar gyaran shugabancin Najeriya ba su kafe kai da fata kan gyaran rundunar 'yan sanda ba ko na SAS don shi shugabanci tamkar zuciya ce da gangar jiki. Idan ta gyaru kowane bangare na shugabancin kasar za su gyaru wanda mafi akasarin al'umma za su yi marhaba da shi. Sako daga Shehu Adamu Rajau ya ce zargin da jami'ar APC ta yi cewa akwai boyayyen manufa kan masu zanga-zangar 'yan SAS abun dubawa ne. Domin dai idan ba haka ba aida ba su ci gaba da zanga-zangar ba ganin cewa gwamnati ta biya musu bukatarsu don haka an yi walƙiya mun gano su. Sai sako daga Sani mai lange-lange a wuri Tari Usman Taka Lafiya da injiniya Isa Sadam suka ce ba shakka ranar abinci ta duniya da aka gudanar ta zo a daidai lokaci ganin yadda dumbin al'ummar duniya ke fama da matsalar yunwa. Da fatan hukumomi za su yi amfani da wannan dama wajen ganin sun buɗe wa talakawa hanyoyin da za su bi su shawo kan matsalar yunwar da ke addabar su. To mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email wato hausa-service@voanews.com.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Shugaba Donald Trump da abokin adawarsa na Democrat Joe Biden sun yaƙi neman zaɓe ranar Lahadi a wasu jihohi da ke da muhimmanci wajen cin zaɓe a ƙoƙarinsu na samun nasara a zaɓen ranar 3 ga watan Nuwamba da ya rage sauran makonni biyu. Trump ya fara da Nevada inda ya kai ziyara a wata majami'a kafin wani taron ba da gudumawa da kuma gangamin yaƙin neman zaɓe da aka yi da yamma a birnin Carson da ke jihar Nevada. A baya ana ganin ta da muhimmanci a fafatawar neman nasarar zaɓe amma jihar Nevada ba ta ba jam'iyyar Republican goyon baya sosai tun daga shekarar 2004. Shirya samar da bayanan coronavirus ta jam'iyyar John Hopkins a safiyar jiya Lahadi ta ba da rahoton cewa an samu kusan akalla mutane miliyan 39.7 da suka kamu da COVID-19 a fadin duniya kuma mutane miliyan 1.1 suka mutu daga cutar. Har yanzu dai Amurka ce kan gaba a adadin masu COVID-19 a kasashen duniya inda take da mutum miliyan 8.1 da suka kamu da cutar. Ana ci gaba da kidayar kuri'a Gini domin tantance wanda zai zama sabon shugaban kasar da ke yammacin Afirka.
To masu sauraro da haka muku kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta tsaya na gabatar da shirin da Julie Lazarus Gratiam wacce ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.